babu ma jaa fi tasmiyati indal wudu'i, wannan babin yana magana akan tasmiya, fadin sunan Allah, fadin bismillahi ko alhamdulillahi kafin, ko da yake malamai suna kiran bismillah a matsayin tasmiya, alhamdulillahi a matsayin hamdala, amma kuma in muka kalli hadisi gaba daya zamu ga cewa wasu hadisi sun ce kullu amrin dhi balillahi yudau fihi bilhamdulillahi, wasu hadisi sun ce kullu amrin dhi balillahi yudau fihi bi bismillahi, saboda haka da bismillahi da alhamdulillahi duk wanda aka fara da shi a ganin wasu malamai kaman an fara dan abinda ake nema shine fadin sunan Allah wajen fara kowace ibada. Abinda ake nufi da fadin sunan Allah wajen fara ibada shine bawa ya gane cewa ba shi yake yin abin ba Allah ne bi, bawa ya nemi taimakon Allah cikin dukkan abin da zai, kuma bawa ya gane cewa wannan abin ba shine manufa ba, ambaton Allah shine abin da ake nufi da shi cikin yin wannan abin da zai. Ina fatan mun gane. Aqimi salata li dhikri, ka tsaida sallah saboda abin da ke cikin sallah na ambaton Allah. Ashe ambaton Allah shine manufa cikin kowace ibada, shi yasa ake son kafin fara kowace ibada a fara da ambaton Allah a cikin kowace ibada ta zama ambaton Allah, bayan an gama kowace ibada wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha, ko idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati mene fas'au ila dhikrillahi, ita kanta sallan dhikrullahi, fa idza qudiyatis salatu wadhkurullaha, ko idan kun ire da sallah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha kathira Allah allakum tuflihuna, watan kafin sallah ana son a zama masu ambaton Allah, a lokacin da ake cikin sallah a zama masu ambaton Allah, bayan an idar da sallah a zama masu ambaton Allah, saboda abin da ke cikin sallah na ambaton Allah shine mafificin ibadan da ke cikin sallah, ko inna salata tanha anil fashai wal munkari wala dhikrullahi akbar. Ibn Taymiya ya fadi yace wala zikrullahi akbaru dinnan yana da fasara uku, kamar yadda almajirin shi Ibn Qayyim al-Jawziya yana kalta daga wajensa a cikin Madarijus Salikin, yace yana da fasara uku. Fasara na farko, zikirin Allah tafi sallah hana alfasha da almunkar, fasara na farko kenan. Fasara na biyu, abinda sallah ta kunsa na zikirin Allah yafi komai girma a cikin abinda sallah ta kunsa, domin sallah zikiri ne da motsa jini, ko to abinda ta kunsa na zikirin Allah yafi komai muhimmanci. Fasara na uku, wala zikrullahi akbaru, ita kanta sallan ita ce zikrullahi, fas'au ila zikrillahi, ita sallar ita ce zikrullahi, to wala zikrullahi to ita sallah akbaru min sa'iril ibadati, saki sauran ibadoda wanda ba sallah ba. Ina fatan mun fahimta. Dan haka abinda ake nema daga bawa, sannan kuma waɗannan kalmomi ne masu dukka cikin ma'ana, wato masu zurfin ma'ana da yawa. In muna aiki muna cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil, amma da yawa ba mu san ma'anan hasbunallahu wa ni'mal wakil ba. Da yawa daga cikin bayi ba su tsaya sun natsu sun yi ta'ammuli sun yi tunanin me hasbunallahu wa ni'mal wakil yake cewa. Abinda hasbunallahu wa ni'mal wakil yake cewa shine Allah ya isan mana, zai iya yin mana wannan abin da ya gagare mu, Allah ne iya yi ne, mu dama ba mu isa mu yi ba. To shi yasa masanan Allah na gaskiya, annabawa da salihai magabata wanda Qur'ani ya bamu labarin su, ba a taba fadin sun ce hasbunallahu ba sai ka ji Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadli, bi ni'matin minallahi, minallahi. Kai ba dan adam yana dabaran ya neman kansa abinci ba, yana dabaran ya kare kansa ba? To da ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakil sai duk dabara ta kare, sai ya zo daga wajen Allah kai tsaye abinda ake nema din. Fan qalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasum su'un, ko saboda bawa in zai faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakil yana buƙatar ya ta'ammuli ya tunanin ma'anar hasbunallahu wa ni'mal wakilu ta bijikinsa ya faɗa hasbunallahu wa ni'mal wakilu daga dijikinsa inda zai faɗi hasbunallahu wa ni'mal wakilu da yaqini daga jikinsa wallahi zai daga masallacin nan ba ganmu wallahi ba abin da zai gagari bawa idan ya faɗi hasbunallahu wa ni'mal wakilu yana mai yaqinin ma'anar hasbunallahu wa ni'mal wakilu don ba abin da ya gagari Allah ta'ala ina fatan mun gane wannan shi yasa annabi Nuhu alaihi salam da yace hasbunallahu wa ni'mal wakilu sai ya kera jirgin da ya kwashe duk mutanen duniya shi kadai ba ma mutane ba har da dabbobi na duniya gaba daya sai da aka dauki jinsin kowanne shi kadai ya kera da hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil ko ya kamata mu gane ma'anonin wannan zikirin Allah da ake mana umarni da su cikin ibadoda ko kafin mu ibada haka kuma la haula wala quwwata illa billah ya kamata in zaka fadi la haula wala quwwata illa billah ka fadi kana mai shu'uri da ma'anar la haula wala quwwata illa billah babu wani karfi babu wata dabara babu wani iyawa sai a wajen Allah subhanahu wataala shi kadai ne mai iko da iyawa to idan baba ya faɗi wannan to kar ya fara tunanin da wayansa ne ko da dabaran sa ne ya iya wani abu ya yadda ce wallahi haula wala quwwata illa billahi ne ya cece shi ba wani dabara ba tsimi ba dabara ba iyawa sai wajen Allah subhanahu wataala na ce bayan uwa wani kissa ko na Bishrul Hafi wanda yazo yana son ya je aikin haji ya ji labarin ayari sun taso kamar yanzu misali a ce ayari sun taso kamar daga Sokoto to ya ji labari so da aka sai ya zauna a gida kullun ya ta kuka yana bakin ciki cewa ga ayari sun taso yana son ya je haji kuma bai san ya zai ya bar iyalinsa ba yadda a guzurin da zai bar masa kuma shi bai da guzurin da zai rike ya tafi yana cikin bakin ciki da damuwa sai ƴarsa ƴar karama ƴar shekara 5 sai ta zo ta same shi tace babu me yake damun ka ne yace wallahi naji labarin ayari masu zuwa ya rahilina ila minan biqiyadi ko hayyatu mu yawmar rahili fuadi sirtum wasara dalilukum ya wahshati ash-shawqu atlaqani wa sawtu lahadi haka yana damuwan ga masu tafiya hajji sun taso za su ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi baya da hali baya da karfin da zai barma iyali guzuri yana sanya bi su bai sanya zai yi ba sai yar ta ce to da da kake cikin mu kai kake ba mu abin da zamu ci ko Allah yace a Allah yake ciyar da mu ce to yana maka ganin ido kenan in kana cikin mu zai ba mu in ka tafi ka bar mu zai daina ba mu yace a wallahi ko ina nan ko bana nan Allah subhanahu wa ta'ala mai azurtawa ne inna Allahu huwar razzaqu dhul quwwati matin tace to kawai ka tafi ka bar mu wajen mai arzikin da baka shakkan zai yi dan kai shi kenan ta dawo mashi da hayyacin sa kawai ya shirya ayari na zuwa kawai ya bi ayari mutanen gida suna hannun wa zaka bar mu yace hannun Allah amma anan ya ce hannun Allah ne yana mai yaqini ba wai yana nufin kai ma ka je kawai ka zauna ka ce ka bari hannun Allah a'a sai yaqinin ka ya kai na Bishrul Hafi irin na sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda dan da ya kawo dukiyansa duka abin da ya mallaka a duniya Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo hidima za a je jihadi ya kawo duk abin da ya mallaka ya zo wajen Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me ka bar mai iyali ya ce na bar musu Allah da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama taraktu lahum Allah wa rasulahu da fa Manzo Allah yana magana da shi wajen sa ya kawo dukiya amma haka hadisi ya ce ba lafazin da ya ce taraktu lahum Allah ba Allah wa rasulahu na bar musu Allah da manzansa wannan ma ya isa amsan tambayan ku ai kai masu cewa wai a ce dan Allah dan Annabi to ai an wuce ma karatun in dai sayyidina Abubakar zai kawo hidimansa hadayarsa duk abin da ya mallaka a duniya ya tattara ya kawo hadisi ingantacce zamu karanta a sunan Tirmidhi din nan da Abu Dawud da babu sabani cikin ingancin sa a ce masa me ka bar mai iyali yace na bar musu Allah da Annabi to kuma menene iskali menene iskali har wani zai zo yace Allah da Annabi ai karatun ya wuce nan dan uwa azurtawa bai kai wadatarwa ba
bai kai wadatarwa ba. Azurtawa a ba mutum kuɗi zai ya zama an azurta shi, amma a wadatar da shi ya zama baya buƙatuwa zuwa ga kuma wani. To shi Allah wadatarwan ne ya ce Allah da annabi ke yi. Inda Allah fa ba wannan manzo Abu Sayyidina Abubakar ne ya faɗa. Wannan Sayyidina Abubakar ya faɗa. Shi Allah a Qur'ani cewa yau ma naqamu illa an agnahumullahu wa rasuluhu. Wa ma naqamu basu butulce ba illa an agnahumullahu wa rasuluhu. Ba a atahumullahu wa rasuluhu ba, agna. Agna wadatarwa kenan. Saboda haka abin wadihi ne kawai sai dai ga wanda baya so ya fahimta. A taƙaice, wannan ayar Qur'ani ne aka karanta. Ayar Qur'ani ce, ba maganar wani malami ba ne, ba tawili ba ne. Agnahumullahu, Allah da ya fi kowa wadatuwa daga haɗa shi da wani. Allah da ya fi kowa ƙin a haɗa shi da wani. Shi ne ya faɗi a Qur'aninsa agnahumullahu wa rasuluhu. A cikin Qur'ani. Ba ƙira'a shadda ba ce, ba wata ƙira'a in ba wannan ba. Wa ma naqamu illa an agnahumullahu wa rasuluhu. Allah ya gane da mu. Bawan Allah ya shiga cikin ayar. Ya fara tafiya ba ya da komai na guzuri. Ana cikin tafiya dare ya yi sai sarki ya ji muryarsa yana ƙiyamul layli yana ta karatu. Ya ji ya iya karatun Qur'ani ƙwarai. Sai ya ce a kira mashi da gari waye wannan mai karatu, ya ce kai wane ne ya ji labarinsa. Ya ce a to tun alhamdulillahi dama ayarinmu ba malami faƙihi babba. Saboda haka yanzu ka zama kai ne muftinmu, kai ne malaminmu. Kuma duk abin da za ka ci da abin da kake buƙata ƴan ayarin kenan, ba sarki ba ne. Wato wani ƙaramin dai shugaban ayarin. Ya ce duk abin da kake buƙata na abinci da sauransu da komai, mu a kanmu har mu je mu dawo mu sauke ka a gidanka. Duk buƙatanka mun ɗauke. Yanda mutanen da suke ma malaman almajirai ko? Haka suke masu. Duk buƙatansu in Alhaji ya sa shadda irinta zai ɗinka ma malam. In an ci tuwo a gidansa, tuwo za a ci a gidan malam. In an ci shinkafa a gidansa, shinkafa za a ci a gidan malam. Ba maganar almajiri ya je bara. Duk abin da aka dafa a gidansa za a ɗiba a kai gidan malam. Da gidan wane ma a kawo, sai ga malam ya fi kowa samun mai kyau mashi da almajiransa. Sai su maida hankali wajen karatun Qur'ani da karantar da shi. Amma yanzu dan rashin adalci ba wanda ake zagi ake ganin ba su kyautawa irin wannan malaman almajiran wanda su ne mafi girman wanda suka rage ma addinin musulunci. Su ne mafi girman wanda suka rage ma addinin musulunci. Ina gaya ma wasu ƴan uwa, da sun san abin da mu muka sani, malaman nan sukan je ƙauye wajen iyayen yara wani lokaci sai sun lallashi iyayen, sai sun ba iyayen ma wani kyauta, sannan iyayen za su bari a karɓo ɗan a kawo shi a koya mashi Qur'ani da ilimi. Wai wasu na cewa wai iyayen su koyar da ɗan, iyayen ba su ma yadda ɗan ya je ya karatu ba, su gona suke son ya je musu. Ba maganan ba, ba su ma yadda da yin karatun ba ne. Kuma ni da nake magana na je ƙauyuka marasu iyaka, wanda duk ƙauyen ba wanda ya iya koda Fatiha. Ba su da iyaka ba wai ɗaya ko biyu ko uku ba. To ya za ka yi ka ce a koyar da shi a garinsa? Ina ma suka san ma'anan karatun, balle su yi karatun ko su ce ya je ya karatun? Kuma wane ne cikin kunin yake shirye ya tashi ya je ƙauyen ya zauna ya koyar da su a can dan kan sibara? Wane ne? In akwai shi ya ɗaga hannu mu nuna masa ƙauyen zuwa. Muna nema. Inda wanda yake shirye a je a kai shi wani gari ya zauna ya karantar da mutanen ƙauyen fi sabilillahi, ko ya riƙa zuwa so ɗaya a sati ma. To saboda haka mafita guda ɗaya kawai shi ne a ɗauko yaron a zo a koyar da shi. Kai kuma community ku yadda ku hana su bara ku ba su abincin da za su ci kan sibara. Shikenan mafita kawai. Saboda haka idan wannan malamin bai cancanci godiya ba, bai cancanci godiya ba, to kar ayi Allah wadar. In bai cancanci mu ce Allah saka ba, to kada mu ce Allah tsine. Lokacin da mu muna can muna neman duniyan mu, san me yake faruwa a waɗancan ƙauyukan da rigagen ba. Fala kulli halin. Shikenan suka ɗauke masa abincinsa. Nan gida kuma kona ɗaya biyu don abincin da ake da shi ya ƙare. Yunwa. Ya fara koɓa su. Mutanen gida suka fara hararen, lokacin da suka fara hararen yariya ita kuma sai dariya take tana murna tana nishaɗi. A wannan irin abu ne yunwa zai kashe muke kina ta nishaɗi ta ce saboda na san baba ya bar mu a wajen mai arzikin da ba zai wulaƙantar da mu. Na tabbata baba ya bar mu a hannun mai arzikin da ba zai bayyana mu ba. Shi ne Allah. Ina da yaƙini. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. la haula wala quwwata illa billah, ina da yaqini Allah ba zai tsaya mu ba. Shikenan ana zauna a haka rana na uku yunwa sun rasa yanda za su yi. Kawai sai ga ayarin Amirul Mu'minin shugaban kasar musulmai na duniya gaba daya ya zo wucewa ta kofar gidan, suna zuwa daidai wajen gidan sai ruwan su ya kare, sai Amirul Mu'minin ba zuwa. Shikenan Amirul Mu'minin aka hango gida aka ce to a je rijiyar su da Allah ya didigo ruwa, aka je rijiyar su aka yi ta cika ka silka silke ake ta ko silka salka salkokin su, suka yi ta cika salkokin sai da suka cika duk abin da suke da shi. Yaran gidan suna ta digowa suna zuba musu. Amirul Mu'minin ya ce su zo ya ji dadi, sai ya ciro belt din shi, ba wani belt ne mai tsada ba, ya ciro sai ya ce ga gift na baku, ba wani mai tsada ba ne, ya ce ga gift na baku, dan irin sirata yi a gidan suna cewa ran da Amirul Mu'minin ne ya zo wucewa belt din shi ya aje mana a gidan mu. Su kuma manyan komandoji da manyan ministocin Amirul Mu'minin sun ga an ba da belt, kowa sai ya ce a ya daga belt din ya siya dinari 100,000, wannan sai ya ce na daga na siya dinari 50,000, wannan duk da suka gama sai Amirul Mu'minin ya ce to an yadda dukkun siya, amma kuma girman Amirul Mu'minin a wajenku ya wuce a ce bidin za a yi wanda ya fi highest bidder a bashi sauran su dawo da kudinsu, sai ka ga duk ku bar masa kudaden naku saboda matsayin Amirul Mu'minin a wajenku. Suna ga aka tara musu kamar a ce dinari miliyan, kamar a ce 10 billion naira. Mutanen gida suka fara murna suna jin daɗi suna nishaɗi, yarinya kuma kawai sai ta fara kuka, tana ta kuka, suka ce lafiya ke, kin ce mana Allah biya da arziki zai kawo mana, kuma gashi ya kawo kuma kin fara kuka. Ta ce wai gani nayi, Amirul Mu'minin ne ke sarki kenan, jiyan da yayi mana ya ba mu dukiyan da har mu kare ƴaƴanmu su kare ba za mu yi talauci ba. To ina ga Ubangijin sarki kuma shi na shi kyautan ya zai kasance shi zai. To saboda haka wannan shi ne ainihin tawakkali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alau tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi. To dole ne bawa ya sami wannan haqqu tawakkuli din, idan muka same shi babu shakka za mu huta, kuma shi ne abin da ake nema da ma'arifa. Bawa sai ya zama ya sani ya sakankance ba wanda yake yin komai in ba Allah ba, ba ya da tsoron komai. Law ya'lamul insanu man rahmanu yalqa shurura bahikan insanu, saboda ba ya da khaufin komai, ba abin da yake tsoro. To wannan shine abin da ake nema, kuma shine manufan komai za a fara shi da sunan Allah, dan ba wannan abin ba shine manufa ba, fadin sunan Allah na cikin abin shine manufa, shine kuma abin da Allah yake so. Arifai suna cewa bismillahir rahmanir rahim dinnan da muke ganinta da rabinta annabi Nuhu alaihi salam ya kora wannan jirgin nashi, ba petir ba inci ba komai, petir dinta injinta shine rabin wannan sunan. Kalar ka bu fiha bismillah shikenan, bata kara tsayawa ba sai judi. Bismillah rabin wannan sunan da aka same ta complete, kuma da ita annabi Sulaiman alaihi salam ya mallaki duniya duka, ko innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim, da shi ya mallaki duniya gaba daya. Saboda in ka san bismillah, ba abin da zai gagaru wanda ya san ma'anan bismillah, ba za ka iya cewa bismillah kai niyan abu ya kiyuwa ba. In ka ce bismillah kai niyan abu ya kiyuwa, baka haƙƙaƙa ma'anan bismillah a cikin jikinka ba, baka san ma'anan bismillah ba. Amma in ka san ma'ananta, ka haƙƙaƙa ma'ananta, to ba aikin da zai kiyuwa bismillah, so da ba abin da ya gagara Allah. Kai kuma lokacin da kake cewa bismillah, kana nufin Allah na kauce yi da ikonka da iyawanka, ni ba ni ban da iyawa, ni fani ne. To in bawa ya haƙƙaƙa wannan, babu shakka babu abin da zai gagare shi. Malamai sun yi maganganu da yawa